Bagi menyangkau ya. Matsin tattalin arziki da kuncin rayuwa ya koma haddasa zanga-zanga a Najeriya. Matakin ɗage zaɓe da shugaban ƙasar Senegal Macky Sall ya ɗauka na ƙoƙarin jefa ƙasar a cikin wata dambarwar siyasa. Jama'a assalamu alaikum. Tun bayan sanarwar ganye tallafin man fetur da gwamnatin Najeriya ta shugaba Bola Ahmed Tinubu ta yi a ranar da aka rantsar da shi a watan Mayun da ya gabata, ɗan ƙasar suke korafin tsananin rayuwa da tashin farashin man fetur ya haifar, wanda kuma ya shafi farashin kayayyaki. Manazarta na cewa kuma lamarin na ta ƙara ƙamari kawo yanzu, musamman tashin goron zabi da farashin kayan masarufi suka yi, kazalika da tabarbarewar darajar kudaden kasar na naira idan aka kwatanta da canjin dalar Amurka. Wani lamari dai a cewar wasu ɗaruruwan mutane da suka gudanar da zanga-zanga a jihar Niger da ke arewacin kasar na kokarin shige makaɗi da rawa.
Sunana Aisha Jibrin. Muna yi ne saboda abinci ya yi tsada, kuma gwamnati ba ta yi mana komai ba, muna neman rangwame ne na kayan abinci. Dan Allah, muna son gwamnati ta yi kyakkyawa, ta duba abinda muka taso da shi yau da safe, ta kawo mana sassauci a cikin lamarinmu.
Abduba Abubakar, abinci ya yi tsada, shinkafa 2000, garin kwaki 1000, garin masara 15,000 da 500, ana sai da duka dukonwa na sai da abin da ya gada ma gashi muna February, abincin gona na fitowa, komi na tsada, ni tun da na zo fita duniyan nan ni ne ba taba ga irin wannan ba.
Sunana Ismail Haruna. Wannan abu mata suke yin sa, kuma muka fito muka mara musu baya, saboda mu muke zuwa mu je mu nemo mu kawo musu. Sun nuna sun fi mu kitin abun nan. Kullun kwanan duniya ƙarin kuɗin abinci, saboda Allah shugabannin nan mun tsaya mun zaɓe su da ƙuri'o'inmu, amma ba su damu da mu ba. To yau ina suke son mu sa kawunanmu?
Duk da yake dai ba a kwashe ta da daɗi ba, domin kuwa jami'an tsaro ne suka tarwatsa masu zanga-zangar waɗanda suka toshe babbar hanyar Mina zuwa Jida. A martanin da ya mayar kan zanga-zangar, gwamnan jihar ta Niger Umar Muhammad Bago ya ce hukumomi na sane da yanayin da jama'a suke ciki, kuma suna ɗaukar matakan shawo kan matsalar.
Ina tabbatar maka da jama'an jihar Niger cewa gwamnatinmu tana ƙoƙari ta taimaka ma talaka. Mukan buɗe baitul mali, mu ba da abinci gida-gida, anguwa-anguwa, so da haka mun taba wai wahala bane fitar wannan mutanen. Irin wannan gutsura tsoma shi ne ya kawo wannan abu. Amma Allah ya zama kai ƙarshen shi, amma muna kira jama'a al'umma gabaki ɗaya kada su yadda amfani da su kamar karam farauta. Kowa ya shiga hankalin shi, ana cikin lokacin ha'ula'i a duniya gabaki ɗaya. Muna tabbatar cewa gwamnatin tarayya tana ƙoƙarin yadda za ta kawo mana waraka a cikin wannan harka.
To sai dai mai fashin baki kan lamurran yau da kullum Comrade Idris unguwar Gini yana ganin cewa wajibi ne gwamnati ta yi duba kan matsalolin da 'yan ƙasa suke ciki domin ɗaukar matakan da suka dace.
Wannan yana nuna mana cewa yanayin da ake mulka al'umma a ƙasar nan ba titi ba ne, kuma ba zai ba za in gwamnati ba ta gaggawa ɗaukar mataki ba, abin ba zai mana daɗi ba.
Ina kana magana mataki me ya kamata a yanzu, tunda watakila abubuwan za a iya cewa da yawa.
Abin yin na farko, gwamnati ta san yadda za ta yi kayan abinci, ta karya shi. Kamfanin da suke na cikin gida suke production na abinci, da ba su support na su abinci da a karyayyen kuɗi. Misali, Dangote yana yin taliya, Abdulsamad yana yin taliya, yana yin makaroni, suna yin mai. Gwamnati ta jijo kuɗi ta ba su ce gashi nan ku yi mana producing abinci a kan lokaci, ta bazo shi kasuwa ta karya shi ta ce kai ya wuce kaza, ta sai duk kayan da yake da tsada wanda yake kowane iri ne. Ko kudin Najeriya zai kare kambunoni da muke dashi na shinkafa, gwamnati duk ta fiye wannan shinkafar maimakon ta ban musu in sun yi su kasuwa su yi. Kuma matsalar da ake samu shi ne, in ka ce za ka tafi da solving ɗin matsalar tattalin arzikin ƙasa yadda kake kallanta a matsayin ƙasa dunƙulalliyar ƙasa, to ka ma ƙara rashin fahimtar abu. Kowane ɓari yanzu da akwai irin particular matsalar da in ba shi sai magani ba, ko kayan babin tattalin arzikin, ba za ka samu abin da kake so.
Wato akwai kowace shiya ta ƙasa nan kamar tana da nau'in nata matsalar
da nau'in nata matsalar
take da bambanci da wata.
Haka haka Najeriya ta zama yanzu idan kace zaka biyo babin tattalin arzikin kasar Najeriya ai Lagos ba shi take bukata ba idan kace kana son kai babin tattalin arzikin kasar Najeriya ai kasashen kudu maso gabas ba shi take bukata ba amma akwai kuma tattalin arzikin da zaka yi babin wanda ko ina an kai shi zai taba ko ina yanzu ba lana ɗaya shugaban kasa yace ya cire subsidy tunda ya cire tattalin mai komai ya ruguje inda zai dauri tunda yayi wannan abin nan decision din mai zafi sai ya ce to saboda tattalin arziki ya shiga wani yanayi da ake ciki a yanzu ya yafe wa dukkanin wani company da yake production a Najeriya da kuma duk wani karba haraji tsawon wata shida ko shekara ɗaya dan wannan su amfani da shi gurin revival din tattalin arziki su ki aga sai zaman to wannan kamar shine palliative na kamfanoni sai zaman wannan shine palliative na ƴan kasuwa sai zaman to wannan shine palliative na kananan masana'antu haka gwamnonin kowane jiha ya kamata su yi inda kowa ke ji a jiki ita ma gwamnatin ya kamata a jije da ji a jiki sai ta ce duk wani nau'i ne haraji daidai da harajin da ake ɗauka a ma'aikata na albashi ta ce ta yafe tsawon wata shida a kuma kafa kwamiti mai ƙarfi duk ma'aikaci a ma'aikatarsa yana da mai yana da shinkafa buhu ɗaya yana da magi yana da kaza wannan tabbas za a baka wannan kuma a lokaci kaza da ƙasar za a yi haka duk wanda aka kama da ya ci wannan gidan har biyu ko kuma shekara live to live domin sabon laifayi
wadannan
za ka bari kasa ma 'yan janga-zanga da suka yi su kuma ba su da alaƙa a da gwamnati to hikimar wannan in kayi wa 'yan fensho 'yan kasuwa a ma'aikatan gwamnati ka sa kuɗi akan a cikin kasuwa kenan sannan ma'aikata sun yi spreading wani yana da over abinci zai fito da shi ya siyar a kari wanda ba su da aikin yi su kuma za su samu fafa.
Wata sabuwar jambarwar siyasa ta kunno kai a kasar Senegal bayan da farkon makon nan shugaban kasar Macky Sall ya ba da sanarwar tsage gudanar da zabukan kasar da aka sata gudanarwa a ranar 25 ga watan nan na Fabrairu. Sanarwar ta zo ne a jajiberin ranar kaddamar da gangamin yakin neman zaɓe a fadin kasar yayin da kuma 'yan kasar suke dokin zuwan ranar domin zaɓen sabbin shugabanni. Lamarin da ke nan ya sa wasu 'yan jam'iyyun hamayya tare tarzoma da nufin kalubalantar matakin ɗage zaɓen da suke fassarawa a matsayin juyin mulki. Mai fassara baƙi kan harkokin siyasa Abdulrahman Al-Kasum ɗan ƙasar Nijar da yanzu haka yake a birnin Dakar ya yi bayanin dalilin da suka sa shugaban ƙasar ya ɗauki wannan mataki.
To sunan abubuwa da suke faruwa ana iya cewa wasu abubuwa ne wanda rabon da su faru irin su a ita ƙasar Senegal ta 1963. Sanin kowa ne cewa ita Senegal tun 1948 suka fara zaɓuɓɓuka na gama gari wanda ke haɗa jam'iyyoyi da dama a kasan sauran ƙasashen Afirka wanda ana iya cewa demokaradiyya ba ta tabbata ba sai bayan tarurrukan ƙasa da aka yi na 1989 kamar irin na Benin Republic da sauran ƙasashe daga 1990. To wani abu ne wanda za a cewa na bazita gama garin mutane wanda kawai gito shugaban kasa ya shawabi ya ce za a ɗage zaɓe amma abubuwan da suka biyo bayan haka ana iya cewa an samu wasu matsaloli na rashin yarda tsakanin hukumomin ƙasa majalisar dokoki da kotun tsarin mulki wanda ke cikin wani abu irin na bazita aka samu wata haɗin gwiwa ta tsakanin jam'iyya wadda ake cewa PDS ta tsohon shugaban kasa Abdullahi Wad wanda dan shi yana daga cikin 'yan takarar shugaban kasa wanda ba a tabbatar da takarar shi ba saboda yana da fasfo guda biyu yana da fasfo na kasar Faransa yana da fasfo na kasar Senegal shi kuma tsarin mulkin Senegal bai yarda da a kasance ba a zaɓi shugaban kasa wanda ke da fasfo guda biyu an samu zanga-zanga cikin gari ko cikin kasa amma abinda ake iya cewa abu biyu ne su jam'iyyoyi na adawa ko jam'iyyoyi masu 'yan takarar shugaban kasa akarin surusu abinda suka ɗauka za a fara campaign a yau waye wasahiyar gobe saboda haka su riƙe tsarukansu na busukan hakan amma al'ummar gari suka bazama cikin wurare da dama ungoyi da dama na cikin garin Dakar da suke nuna ba su amince ba da haka kuma magana ita majalisar dokoki ba ta da hurumi musamman kamar na ƙara ma shugaban ƙasa wa'adi ko hurumi na ɗage zaɓe kuma a dokokin ƙasai shi shugaban ƙasa yana iya kiran ranar fara yana iya kiran zabi amma baya da hurmi na hanayin zabi kotun tsarin mulki ta kada yake da wannan hurumin kuma ita zawa yanzu ba sai haka in ba kuma banda shi akwai magana ta yadda ana zargin wasu daga cikin mutanen kotun tsarin mulkin guda biyu akan sun amshi cin hanci sun tabbatar da takarar wata mace wadda ake kira da suna Rose wadda ita kuma tana da takardu ita ma na zama yar wata kasa an shiga wani hali na bazata bayan da duk abubuwan da aka gani a shekarun da suka wuce na zanga zanga da na kama yan adawa da dalmar shugabannin su da hana wannan da wancan takara wannan shine kuma ana iya cewa gaba ɗaya ma demokradiyya ta Afirka ta yamma ta shiga gaskiya halin tangal tangal kuma ana iya cewa kwalo-kwalo na ECOWAS to idan ba a yi hankali ba ya dauki ruwa saboda bayan ya yi fama shi wannan kwalo-kwalo na ECOWAS da magana na tazarce irin na Cote d'Ivoire da Guinea aka samu matsaloli kuma da suka biyo baya na canza hukumomi bayan juyin mulkin soji basta kasa wasu wa'annan hukumomin da ake zargi basta tunkara matsalolin tsaro yanzu kuma wani daga cikin wanda shi ya yi tsaye basta kan duka matsalolin da wasu kasashen ke fama yau ga shi ma ga halin da suka fada kasar Senegal ta fada na gaskiya ana iya cewa ma hali ne wanda ana iya cewa babu hukuma kuma tsarin mulki ma gaba da ya maida shi gangan kuma hukumomin na demokradiyya su ma sun koma gangan.
Tuni ɗaya da kungiyar raya kasashen Afirka ta yamma ta ECOWAS ko CIDIAO ta fitar da sanarwa tana cewa tana sa ido kan lamarin na kasar Senegal tare da alwashin ɗaukar matakin da ya dace idan damar hakan ta taso. To sai dai a ra'ayin masu fashin baki irin Dr. Abba Sadiq jami'i a cibiyar nazari da bincike kan lamuran yankin Sahel wannan sabon al'amari ne da ba taɓa ganin irinsa ba a ƙasar ta Senegal.
Lalle wannan mataki da shugaba Macky Sall ya ɗauka na ɗaga zaɓe mataki ne mai kawo mamaki kuma mai kawo ruɗuɗiya a ƙasar Senegal da kuma ƙasashe wanda suke kallon abin da yake faruwa a Senegal. Saboda lokacin da ya zaɓa na ɗaga zaɓe ranar kaman washegari za a buɗe campaign na zaɓen to shugaban Macky Sall ya ɗaga zaɓe kuma ba a kan wata ka'ida ta ba shi wannan uzini na ɗaga zaɓe ba saboda kamar yadda kundin tsarin mulki yake a ƙasar Senegal lokacin aka ce an yi zaɓe kuma shi hukuma wadda take iya cewa zai ta yi takara ya sun gaya takara ba wanda yake iya dawowa ya ce sai an buɗe wannan shari'a ta wanda za a sa wanda aka ba izinin su ta yi takara na zuwa shugaban ƙasar Senegal. To saboda haka ne abinda shugaba Macky Sall ya yi ba a taɓa ganin shi ba ba a taɓa yin shi ba a Senegal ba a taɓa cewa ba an sa ranar zaɓen shugaban ƙasa an ɗaga shi tunda Senegal ta samu mulkin kanta yau shiyar da shekara 64 za a ce. To shi ne sa yanzu kaman ya sa ƙasar shi cikin ba wanda ya san abin da yake iya faruwa gobe. Abu ne wanda babu shi cikin tsarin mulki na Senegal kuma ba a taɓa gani shi ba. Kenan ya zamanto ba wanda yake cewa ina Senegal ta kwana gobe. Tunda shi shugaba Macky Sall ba a cikin takara ba shi da wani izinin cewa a yanda kundin zaɓe yake a ƙasar Senegal ya ce ya ɗaga zaɓe saboda akwai wanda ba a sa ba kuma saboda ko wani tashin hankali. Yanzu an ɗaga zaɓe ba a san lokacin da za a yi wani sabon zaɓe ba. Tsarin mulki na Senegal ya ce wata na April da kwana biyu Macky Sall ikon shi ya ƙare. Bayan shugaban Macky Sall ya ƙare ya za a yi kenan. Wane ne shugaban ƙasar Senegal? Shi kundin tsari na Senegal wanda aka ce ma constitution ya ce a Senegal ba a iya ƙara ma shugaban ƙasa ikonsa da ko kwana guda kuma ba abin da yake iya sa a yi haka.
Masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Godiya ga wakilan sashen Hausa Suleiman Muni Barma, Mahmud Ibrahim Kwari da Mustapha Nasiru Fatari, sai Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.